Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
To tare da sallama da fatan kun gune lafiya a wannan maraice na talata 19 ga watan Mayu. Shirin yau da gobe ne kuke sauraro kai tsaye akan mitoci 25, 22 da kuma mita 16. Da kuma internet za ku iya kama mu a dandalin voa.com da kuma voahausa.com. Usman Kabari ne tare da
Jamila Kabiru Fage.
Wacce za ta taya ni gabatarwa. To kamar kowace talata yau 26 ga watan Mayu shirin namu na ilimi ne kai tsaye kuma za mu yi magana akan shi inda za mu dora daga makon jiya. A shirin yau da gobe za a ci gaba da tattaunawa akan ilimi akan kuma nau'o'i daban-daban na cin hanci da rashawa ko kuma illolinsu ga ƙasa da kuma jama'a baki daya. Kafin nan za mu fara ne da filin matasa masu basira in mun nutsa cikin shirin. A ci gaba da tattaunawar Madina Dauda da wani matashi Musa Haruna matashin da yake koyawa kansa sana'a kuma fasaha ce ta kere-kere har ma ya koyawa wasu.
Sai kuma zauren matasa a ci gaba muhawarar da muka yi da ni da Yusuf Aliyu Harande da Abdulmumina Abubakar har da Maloya Amina Hassan Gamawa akan nau'o'in cin hanci da rashawa da illolinsu.
Da mutane da dama wanda suka cancanta maimakon a ba su mukami tun daga kasa mataki kamar na karamar hukuma har saman misali matakin minista.
To haka yake, sai mu ce shin akwai al'ummar da ke gwada tarbiyyar su da kuma koyawa kansu yadda suka koya a rayuwa ta yau da kullum da suke gwadawa a junansu?
Wata bakuriya daga ciki an dasa bishiyoyi ɗan ledan nan da ake sa wato yarki sai ɗan gidaciya sun ra'ayi da shi da ta rote da shan bishiyar a wajen sai kalli ko'ina a wajen ta rasa inda ake zuba shara ina kallanta.
Idan shirin ya yi nisa kuma za ku ji filin dafe-dafe tare da Halima Abdullahi da Dr. Takwarta Halima game da amfanin abinci a cikin jikin ɗan adam.
To muna kuma tafe da amsoshin tambayar mu ta jiya akan waɗanne hanyoyi ne gwamnati mai zuwa za ta bi domin ta tabbatar cewa ta magance matsalar cin hanci da rashawa musamman ta ɓangaren bashin da ake bin Najeriya. Ku biyo mu duka ku ji a cikin wannan shiri na yau da gobe.
Yanzu dai bari mu fara da ci gaban maganar matashin nan Musa Haruna da ya koya wa kansa fasahar kere-kere a hirarsa da wakiliyar muryar Amurka, wakiliyarmu a Madina Dauda.
Yanzu wani aiki ke hannunka?
Eh to yanzu akwai aikin da ke hannuna na mixer da engine block.
Engine block na mota kenan?
A'a, engine block na wanda ke block na fitar da block da yake gini.
Oh, engine din da ake yin block.
Eh da kuma wani mixer da yake na abincin kaji na gidan gona ne.
Wannan an baka order ne?
Eh an bani order ne wannan yayin shi. Wanda shine ke kokarin yi kenan.
Ya tsawon lokacin da kake dauka wajen yin wa'annan ayyuka da ka faɗa yanzu? Mu dauki engine block din.
Yawwa, engine block na sa kaina inda da abunan a kwana uku na kan gama shi. To amma problem nake faruwa shine anan akwai kayayyakin da nake bukata wanda na same su ba zai dauki wannan lokacin ba ma. Buganin engine block ya dauka na ba wuce kwana uku nake yin sa nake gama shi. To amma saboda kin san da yake akwai kayakin da nake bukata wanda nake so dama nake kai kuka na wajen gwamnati talafa min wanda na tashi ba zai ma dauki wa lokacin ba saboda zan isa kaman guda 10 ko 20 haka ra da zan iya saka su a lokaci daya. To ba za su dauki lokaci ba dukkan kwata-kwata ba za su dauki kaman irin sati daya ba zan gama kaman guda 10
a cikin sati daya.
Eh zan iya kaman guda 10 saboda kin san ina bukatan kaman irin su bending machine, su drilling machine, su fronting machine duk kin ga na sayi kawata da malaki wani to ma banda shi banda kuma da karfi. Ina sayan gas ne nake amfani da shi wutan nefa ba kula ke samu ba. Ba mamaki insha Allah muka samu canjin gwamnati nan ta taimaka mana ba mamaki mu samu abunan mu samu canjin wutan nefa a rinka samu takar lokaci.
Dama tambayar da zan maka kenan in ce na lura dukan wa'annan mashina da kai kana hada su ne da wuta. To me kake amfani da shi in ba nefa din?
Ina amfani da generator, ina da generator da yake bani wuta. amma kin san saboda kin san gas ne kullun zan yi ake sai gas na 2000 daga safiya zuwa mai ne sai na gas na 2000
gas diesel kenan
da diesel ba na sai kullun na 2000 daga safiya zuwa yamma
lokaci nawa yake daukan ka ka gama kera thresher wanda ake kaiwa gidan gona din
okay wannan yakan dauke ni sati 1 ke dauka nan crusher yake gamawa
bodin mota fa
bodin mota ya ringa ta irin gidan mota in kaman trailer ne makan sati 2 ka mu gama saboda kafin ki hada shi ki zo ki hada tunnel yakan dauki lokaci
mutane nawa ke taimakon ka tunda naga aikin da
yawa ina da yara wajen mutum 10 da suke karkashin yanzu haka da suke miki aiki da su tare
kana biyan su ne albashi
eh to in nayi aikin haka nakan zo in kan samu minka tashi haka in kan samu kowa dan abun gwar dan ya gamar ya je ya ci abinci
amma ba wai ka kayyade kuɗi ne a wata ana biyan wani kaza ba
a kin san ai suna koyan aiki ne ba za ki zo ki nuna musu kuɗi ba in kika nuna musu kuɗi kuma hankalinsa ba zai zo akan koyan aikin ba kan kuɗin zai dogara shi sai nake ta bana nuna musu kuɗin
to su da suke koyan aikin iyayen suna biyan ka ne
a cikin su iyayen ba sa biya na kawai sun zo da kawai bidama zama anguwa daya suke neman da Allah ya taimaka musu nake dauke su shin dauke su muke ta aiki da su haka
to kamar yaro kamar wannan shekara nawa zai yi kafin ya iya sosai har ka ce mishi yau ka yanta shi
to ya danganta da irin basiran yaro kin san wani lokacin yanzu kin ga kamar ni da duk wani abin da kika nuna mishi in na ganshi a duniya zan iya miki shi to wani kuma kika nuna mishi sai kin kamar shi ku sama kurukuri a gani kafin yayi amma ni duk abin da kika nuna mun kayan construction ina yin sa wani yaro in kin dauke shi akalla sai ya kai shekara 10 kafin ya fahimci wani abu wani kuma kika dauke shi a cikin shekara 5 haka kake ga gaba ki dai ma ya rike komai a kansa
kamar daga shekara nawa zuwa nawa
yawa akwai wanda muke da shi dan shekara 25 akwai wanda ma a cikin yaran ya kai wajen shekara 30 akwai dan shekara wanda suka kai shekara 15 duk ga sun nemata risu
kuma duk suna koyo suna kuma iyawa sosai
duk suna nan suna ta
koyo ba dukan suke boko ba
eh ba dukan suke boko ba gaskiya
akwai wanda ba kuma ba waɗanda suka riga suka yi bokon a ciki
eh akwai wanda suka yi boko a ciki amma boko nasu kawai daga primary school ne kawai ya tsaya ba su abin ba san ba zai san sun yi dogon boko sosai ba
to yanzu kuma sai mu je ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan shin wata hanya gwamnati mai zuwa ko kuma mai jiran gado za ta bi in ta karbi mulki domin tabbatar da ta biya bashin da ake bin Najeriya ko kuma su magance cin hancin da rashawa gaba daya
to Usman mun samu ne daga email yace hanya daya ce kawai VOA Hausa idan har wannan sabuwar gwamnati mai jiran gado tana son magance cin hanci da rashawa to sai tayi ba sani ba sabo sako daga sanin shaga kofar Kaura Katsina
to shi kuwa Muntaka Liman Tureta yace dole a rage kudaden tafiyar da gwamnati ta hanyar tsuke bakin aljihu da kuma samar da wasu hanyoyin samar da kudaden shiga tare da tsaurara hukunci akan duk wanda yayi cin hanci ko rashawa
Sai kuma Abdulrahman Aliyu ya ce, a tatsi kudaden a hannun waɗanda suka sace su, domin babu inda za su nuna an yi aiki da waɗannan kudade a Najeriya.
Shiko Anas Salis ya ce, abu na farko da ya kamata a fara yi shi ne, a matse waɗanda suka sace kudin Najeriya su dawo da shi, daga nan sai a san inda za a dora.
Sai kuma Yusuf Mega Mai Gombawa ya ce, ni dai a ganina hanya mafi sauki da sabuwar gwamnatin Baba Buhari za ta bi, domin biyan bashin da ake binta shi ne. A koma noma, a bawa noma fifiko a kan komai. Maganar hana cin hanci ma dai hanya ɗaya gwamnatin Baba Buhari kawai za ta bi kamar haka. Yin doka, duk wanda aka kama ya yi cin hanci a yi masa ɗaurin shekara 15 a gidan kasu.
Sako daga Ciroma Mai Turare Dumjiya jihar da Magaran a Nijar cewa ya yi. Salam VOA Hausa, hakika hanyar da za a bi wajen biyan bashin da ake bin Najeriya ita ce. Ya kamata a yi bincike a kan duk waɗanda suka sace kuɗin gwamnati a baya. Idan suka fidda kuɗin da suka sace in ya so sai a biya bashin da su.
Sai kuma sako na gaba daga Muhammad Muhammad Muhammad. Yace subhanallah duk bashin da aka ciyo da kuma arzikin ƙasa ta yanda Najeriya na wahala shawarata duk wanda ya saci kuɗin ƙasa a kame shi ya dawo da shi dan biyan bashi da gina ƙasa ta da al'umar ƙasa ta
Zaharuddin Nuhu Jafar yace To, na farko dai wannan bashin da ake bi na ƙarya ne wanda gwamnati take so ta kashe gwamnati mai zuwa da shi. Sannan idan ma da gaske ne, to ai kudaden Najeriya an san hannun waɗanda suka saci kudaden na Najeriya. Dole ne gwamnati mai zuwa ta tattara waɗannan mutane duk ta kwace abin da suka sata tunda ba nasu bane, sai a biya bashin da shi ko.
Sai kuma sako na ƙarshe daga Ka'abu Abubakar Zagi yace da farko a fara kama waɗanda suka riki mukamai a gwamnatin da za ta gabata domin a tatse duk abin da suka sata daga dukiyar Najeriya. Sannan kuma ya zama dole a rage kudaden da za a tafiyar da gwamnati mai shigowa da kuma rage irin kudaden da ake kashewa 'yan majalisun tarayya.
To, mun gode da waɗannan sakonni na email da kuma Facebook wanda muka same su a cikin shirin yau da gobe.
Yau ma zuwa matasa na ci gaba da muhawara ne akan cin hanci da rashawa da nau'o'in su da kuma irin illolin su. Kamar dai makon jiya, masu tattaunawar su ne Abdulmuminu Abubakar, baƙonmu ne na daga hukumar kula da harkokin inganta gaskiya a ɓangaren ma'adinai ta Najeriya, da ma Yusuf Aliyu Harandi abokin aikinmu, har da loya Amina Hassan Gamawa na Jami'ar Harvard.
Malam Yusuf, na ga kamar kana da wani abun faɗa.
Ba dai wai wani abu bane, kamar dai maganganun da shi Malam Aminu Gamawa yayi da shi Malam Abdulmuminu Abubakar duk suna bisa turba. Na kan so in dan duba wani abu wanda mutane ma basu cika bashi wani mahimmanci ba, wato zamba cikin aminci, wanda shi ma wani abu ne mai matukar mahimmanci da in har al'umma za su dinga duba wannan abu su bashi kyakkyawar fahimta, to insha Allah za a iya magance duk waɗannan matsaloli na cin hanci da rashawa. Tunda zake ga cewar ka aminta da mutum ka bashi abu, amma kuma daga baya shi a can gefe daya zai koma ya ci amana, yayi wa'insu abubuwa wanda basu dace ba, wanda kamar dai duk inda maganganun da muka yi tun daga cikin gida ake farowa a zo har ya fito waje har ya zo ya kai ga sama.
Kwarai da gaske.
To, tabbas zabbacin cikin aminci abu ne da yake da koda aikin gwamnati da muke magana ma, ai kamar zamba cikin amincin ne. Misali, a bawa ka dukiyar jama'a a ce to kai wane, kai ne a kawo, kai ne mai biyan fansho na waɗanda suka yi ritaya, za a zo za ka ba su wannan kuɗaɗen, an sa kuɗin a hannunka. Idan kai kashe wannan kuɗin ba sata ba ne, amma zamba ne cikin aminci wanda illarsa har ma ya kusata. So da kai an yarda da kai ne aka baka wannan dukiya ko aka baka wannan mukami, amma sai kai amfani da shi wajen wata manufa da ba ta dace ba. Abu da yake dai muhimmanci kuma da nake so mun fahimta shine wani laifi da ake yi musamman a tsarin aikin gwamnati, shine idan aka ba wa mutum mukami, aka nemi misali za a yi wani aiki, za a gina kwanta ne, za a gina gidaje ne ko makarantu ne, maimakon a samu waɗanda suka dace 'yan kwangila a basu, sai ne ga mutum sai ya je gefe sai ya kafa nasa kamfanin, ko kuma ya nemi kannansa, ko kuma ya nemi kannan matansa, ko ya nemi abokanansa waɗanda ba su dace ba, waɗanda kuma ba za su iya yin aikin ba, sai a ɗauki kwangilan a ba su, sai su ɗauki kuɗin su kuma, ko su sayar da kwangilan, ko kuma su ɗauki kuɗin su kashe. Wannan ba ƙaramin illa yake kawowa ba, shi yasa sai ya ga maimakon a yi aiki mai aminci mai kyau, sai ya ga cewa saboda irin wannan tsarin alfarma, za a ce ai wani akwai alfarma.
Nace Malam Aminu,
ka jana cewa alfarma nan
ko alheri ba. Nace Malam Aminu, hatta ma wai da kake maganan cewa su nemi 'yan uwan matansu ko ƙannansu, ko da ma suna da iya aikin da ake nema din, in ba su suka cancanta ba, bai kamata ya zama da ma sun samu ayyukan ba. Ka fahimci Hausa na? Yadda yake al'amarin, akwai wanda zaka ga saboda director ne finance ko kuma director admin ne a ma'aikata, ya dade yana aiki, ya sa kanin shi ko matan shi ko wani nashi ya dade yana wannan aikin, ya samu kwarewa saboda wannan abin da yake. Ko da hakan ne, amma akwai wanda suka fi shi dacewa, shi kanshi bawa wannan dan uwan nashi ko kuma kanin matan ko kanin mijin ko dai ma waye, shi kanshi ai zan bane cikin abinci da kuma cin hanci da rashawa
to shi ne ba duba kaman kasashe kaman nan koda ma yafi kowa dadewa ko abin da suke cewa conflict of interest
masha Allah
zai zama to cewa in ka tashi daukan ma'aikaci yanzu akwai wanda na san da dama aka ce in suka hawo mulki ko suka samu makami sai su zama family and friends ma'ana wai abokane da yan uwa wanda abokanan su da yan uwan su
ba wanda suke ba aiki
gwamnati in an tashi daukan aiki ne
dan uwan
su ba su dauki dan uwan su ba to duk wanda aka dauka sai dai wanda dan uwan ne ya kawo ko kuma wannan nasu ne kusa da shi ne ya kawo wanda haka na din ce sa da mutane da dama wanda suka cancanta maimakon a ba su mukami tun daga ƙasa mataki kamar na karamar hukuma har sama misali matakin minister sai ga maimakon a ce a nemo Najeriya tana da mutane kusan sama da miliyan 100 da wani abu amma sai ga maimakon dauki waɗanda suka cancanta suka kware a ba su mukamai da za su iya taimakawa wajen gyara abubuwa sai ga cewa in baka da ubangida in ba an san ka ko kuma kai siyasa ba za a baka wannan
mukami
ina ganin cikin sa wannan abin cewa bada mukami da daukan aiki a wai da sunan alfarma ina ga yana daya daga cikin abin da ya kawo tattabarbarewan al'amura a Najeriya wanda in har muna son ci gaba
to dole
a duba mu duba cancanta kuma mu duba dacewa mutane kowa zai san cewa matakin ilimi na da gaskiya na zai iya sa in samu aiki
masha Allah
amma in har za kai karatu kai karatu tare da mutum tun daga aji daya har aji shida har jami'a har ko ina ka san ka fi shi kokari ka fi shi dacewa amma ina gamawa saboda shi yana da wani gwamnati zai samu aiki sai ba za ka samu aiki ba ina ganin hakan nan din da ake yi yana shi kansa taimakawa cin hanci da rashawa
yawa wani fuska ta karin bayani ko matashiya da zan yi wa maganar naka shine yawa akwai al'amuran da bacin tabarbarewar al'amura na bangaren rashin daukan mutane ko kuma wanda suka fada cewa zaka ga yana nesanta mutane yakan kawo yawa abun fuska biyu gare shi ta fuska daya shi wanda yake ganin ya samu al'amarin saboda an yi masa alfarma ba zai ji wannan nauyin cewa wai ai yanzu wannan aikin bari na dauke shi da daraja da muhimmanci saboda ya san cewa ba wani zufan sa ciki duk lokacin da ya ga dama ya tashi wannan da ya masa hanya ya samu anan shi zai kuma kira shi kuma ya kira wani a hada mai wata connection yadda suke cewa ya wuce wurin kenan shi kuma wancan wanda suka nema tare da shi kamar yadda ka fadi sun tashi sun yi primary secondary jami'a ya san cewa ya fi shi kokari zai sa mai wannan wannan irin ji a ran sa cewa to wannan kamar ya zama makiyin sa kenan to shi yake kara yana daya daga cikin al'amuran da suke kara tabarbara mana harkan mu a can gida Najeriya yana bata mana zamantakewan mu mutanen wannan bangaren suna ganin wayannan bangaren saboda suna mulki sun sa mutanen su a wuri ba su suka fi cancanta ba a wannan lokacin su kuma inji suna ganin ai namu ne akai to mun samu sai su yadda suka ga dama kowa dai yana yi yadda yake so
wani abu kuma da zan kara akan bayanin da kai wanda na yarda da shi shine in ka duba misali mu a arewa
haka
kun matsalar mu shine dan talaka duk kokarin sa a so da dama sai ka ga baya samun tallafin da ya kamata shi ya samu
haka yake
idan cewa akai ga dama ta fito misali da kowace jaha za ta tura sunayen mutane biyar da ke da kokari domin a ba su wani tallafi ko kuma su tafi waje su yi karatu sai ka ga cewa a lokacin daga takardar ta zo a ofishin da aka turo ta ma wanda ya karanta takardar yana kokarin taya zan yi sa dana ko sa dina maimakon a bude a bada bayani as a tura mutanen da suka fi kowa cancanta wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa a sau da dama idan aka yi abu a mataki na Najeriya sai ka ga mu yawanci babu sunayen mutanen arewa saboda za a ce a'a sun fi san abin da za su iya yin alfarma a kai sa sunan nasu ko kuma su saka sunayen na kusa da su to ashe idan har muna son gyara muna son ci gaba tabbas yaran talakawa yaran waɗanda ba su da galihu wanda suka cancanta su ya kamata a tallafawa ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo rashin tsaro musamman a arewa maso gabas shine yanayin kama karya na shugabanci da aka yi a baya wanda ya sa da yawa dubunnan matasa ba su da aikin yi kuma suna ganin yin wansu a waɗansu gurare da kuma waɗansu 'yan bangar siyasa su suna da kuɗi su ba su da shi wanda hakan na kamar da ka faɗa yana haifar da banda ma hasada yana haifar da fushi a zuciyar jama'a yadda idan wani ya zo da wata aƙida ko ya zo da wata manufa cikin kankanin lokaci zai ga cewa wannan matasa
samu tasiri
an yi amfani da su wajen kawo rudani ko tashin hankali
haka yake kam sai kaga irin da an zo da sabon al'amari sai nan da nan ya tasiri cikin al'umma saboda dama ga gungun matasa da akula suke yin amfani da wannan kalban kowa ya riga ya cika ya ba
kula da
To daga nan kuma sai muka tsallaka ga Jafar Jafar, jami'in hulɗa da kafofin yada labarai kuma mai bada shawara ga gwamnan jihar Kano, wato Rabi'u Musa Kwankwaso, inda Jafar din ya ci gaba da fede mana nau'o'i daban-daban na cin hanci da rashawa a gwamnatance da cikin al'umma.
Kamar yadda na faɗa a can baya, kowa ya kayin sa yake yi, amma dai hakika kam idan ka duba ka kalli abin da idan fahimta zaka ga cewa duk wata ɗabi'a da kaga dan adam yana yin ta, inda shugabanci na gari dan adam zaka ga ya dora kansa a gwadaban da ya dace, zaki gani idan har da hukuma, ai hukuma ce take sawa, ko da can da aka yi yaki da rashin da'a lokacin gwamnatin Buhari ta farko ta shiga kiyakiya zaka ga da kwandon shara, kuma ana zuba a cikin ana bin ka'ida saboda gwamnati ta ce ayi gashin ba kai ba ga hukuncin da za a mata. Dole zaki ga dan adam yana canja dabi'arsa, ko su da suka ci gaban ai ba sakaka aka bar su ba, amma idan muka gina akan wannan dabi'a ba sai an zo ma an ce mana ku je shara a cikin kwandanta ba, da kanka zaka zo ka dauki sharan nan ka je fa inda ya kamata, duk da ba wanda yake kallon ka. Wato akwai wani lokaci da na taba lura, wani taro ne muka yi bakin tura, wata baturiya daga ciki an dasa bishiyoyi ɗan ledan nan da ake sa wato yar dan itaciya in za a yi da shi, da ta zo ta yi dashen bishiyar a wajen, sai kalli ko'ina a wajen ta rasa inda ake zuba shara, watakila kwannan sharan an ba da kuɗin a siye shi, wani ya je makale aljihunsa yake je ya siya, ana kallon ta sai ta ɗauki wannan leda ta cusa a cikin jakarta, sai da ta je hotel room ɗinta inda take zaune, ta san dai a nan ta tuna akwai mazubin shara a cikin hotel ɗin, sannan ta ɗauki wannan leda ta je ta jefa a cikin wannan wajen. Ba kowa ne yake kallon ta ba, kin ga ɗabi'a ce da aka ɗora mata ta gina a kanta, ke saka ta zama ba sai shugaba ya ce maka zo kai ba, kai irin ya zama maka ɗabi'a, kamar abinci ne ba sai an ce ka zo ka ci abinci ba, dole zaka zo ka ci saboda ɗabi'a ce, kuma zaka ji mayunwar a cikinka. Haka ita ma bin doka da oda, idan dai har ka san ya kamata a ce kai za ka gani kai, sai kuma wanda dai daman fandarare ne bayan da zaka yi dole sai kaga wanda shi kuma ya fandare hanya. Amma tabbas kam gwamnati ya kamata ta yi nata, ta tabbatar ta fito da wato hukunce-hukunce da wato tsare-tsare na yadda in ka karya doka ga laifin shi, in ka zo ka ba da cin hanci ga hukuncinsa. Aka gani an yi wa mutane hukunci, an yi wa wani babba da ake tunanin ba za a iya taɓa shi ba an masa hukunci, to ka kai da kake ƙasa ai ka san kai ma idan kai za a taɓa ka. Duk waɗannan abubuwan hanyoyi ne da za su saka al'umma su riƙa bin doka. Take gani ma'aikata, ƙatuwar ma'aikata, akwai cleaners da kan sun ba 20, amma sai ka zo ci ganin yana, ka ci ganin shara, saboda babu ɗabi'ar na saka mutum ya zo ya biya haƙin da ya rubuta ya ce zai yi da tsarin ka fara aikin shi ke, sai ka zo kai bacci ko kuma ka zo lokacin tashi bai yi ba ka tashi a baka kuɗi ka zuba a mai, in kai direba ne ka rage, haka za ka yi ta gani, in masinja ne a bashi ya je ya so abu kaza ya rage, in accountant ne shi ma ya yi nashi, in administrator ne shi ma ya yi nashi. Haka muke kara zube, sai mun canja wannan ɗabi'a tamu ta kanmu, idan ba mu canja ta ba gwamnati ma za ta yi wahalar wato canja mu, mu ma sai mun saka muna son mu canja. In ka ce a lokaci ne kake so ka kama duk wanda yake corruption, ba ka da kurkuku ma da aka saka 'yan Najeriya tabbas, to sai a hankali mu ma sai mun haƙura mun ce okay mu wato bari mu daina. Wata gwamnati da nake ɗauka ina fita bayan lokacin tashin aiki, bari na haƙura na daina fita da ita, idan an bani kuɗin yin waya a office an ce gashi an ware min, idan da canji ban kashe gaba ɗaya ba in dawo da shi na ce gashi ban kashe kuɗin da aka bani na yin talho ba, gashi ga canji. Idan an bani na mai ne in ban kashe shi ba shi ma na zo na rubuta na ce ban kashe ba a mayar. Idan gwamnati ta ba da service na internet ta ce gashi kai aiki da shi, bai kamata ka zo kana shiga yawo a domin biyan buƙatar kanka ba, bai kamata a ce ka zo ka yi photocopy a photocopy on office ba domin cewa idan kana aiki office ba dan shi aka aje wannan inji ba, domin aikin office aka aje. Duk waɗannan ƙananan abubuwan da muke ganin kaman halaliya, sai mun duba da idan nazari da idan basira mun duba mu gani wannan abun fa ba ka'ida muke yi ba, komai mu aje shi a muhallinsa, sai mu je mu ta sha'awa tura sun yi kaza sun yi kaza, bayan mu kanmu mu ma za mu iya yi. Idan muka gyara kanmu ana kallon ka ba a kallon ka, yi gaskiya ka kudura cewa kana son ƙasar ka ta gyaru, mata gida ta yi gaskiya tsakanin ta da Allah komai ta yi, shi ma miji ya haƙƙinsa ya yi abin da ya dace a ce yayi na gaskiya yayi. Haka a zamantakewa ta al'umma, masu siyasi a kasuwanni su ma su yi gaskiya, idan abu mara kyau ne kada ka siyar ko kuma kada ka kai ƙarya ka ce abu ai shi ne wannan ne can ne kaza kaza, a shi kuma riba ge. Irin waɗannan abubuwan dole sai mun canja halayyar mu, tabbas mu ma mun ce gwamnati a iya inda take kokarin ta domin mu ce da kasan nan gaba. A karanta a rubuta babban aiki, a karanta.
Malam Jafar Jafar. Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafa dafe tare da Dr. Halima.
Idan muka koma kan yanayin kiyaye cin abinci a lokutan da suka kamata, kin ga kamar kusan mu nan a kasashen mu haka al'adar cin abincin mu ita ce a ce mu yi karin kumallo, mu ci abincin rana, mu ci abincin dare. Sai dai wasu lokutan in Allah ya jeho mana wani abu da za mu ci a wannan tsokin wanda ba mu dauke shi dai da muhimmanci ba, amma ukun nan su muka kubawa muhimmanci. To wasu lokuta musamman ta bangaren karin kumallo haka, sai kiji mutum yana nuna irin kamar ko shi dan gayu ne ko dai wani abu, musamman masu kula da lafiya haka likitoci suna ba da shawarar a dinga cin karin kumallo akan kari. Amma sai kiji wani yana ai shi baya iya karyawa sai karfe 2 na azhar ko karfe 12 rana da dai sauransu. To irin saba lokutan cin abinci da ya kamata a ci a lokaci yana da wata illa ne ga ɗan adam.
Wato shi ɗan adam yana buƙatar abinci, to kuma jikin shi da yake a ci abinci da ake ce mutum burkuma yana da iyaka ce, kaga ba komai za ka samu. Kuma in ka ci abinci ba tahiya zai nan take bin hanyarka ba, sai dan kace shi ne in awoyi zuwa awa 2 awa 3 awa 4 ana matsa shi a hankali dan ana hulza shi ana amfani da shi. To shi yasa zaki ga al'adance zaki ga kusan mutum idan ya ci abinci sai ba mu dan awa 3 awa 4 zai fara jinwa, sai da tumburkuma ta zama kama a ci ba komai cikin ta. To abin da yasa ake son a ci abinci akai akai ka a tsallaken kalaci na safe wanda kuke kace kumallo, saboda an ga cewa wanda duk ya tsallake kalaci to in ya tashi cin na rana din yakan irin na cin mai azumi ne. Kin gane kin san cin mai azumi da kai ka zo bude baki sai ka ga gaba ɗaya ka ci komai.
Wannan haka
kin ga kamar wanda ake son su rage nauyi ko suna da ciwon suga, to su ba a son su yi wannan dokar ta a ce kada su ci abinci sai da rana.
Na'am,
kokari a ci wani abu nan wanda kace na kumallo din yana baka kuzarin yadda zaka ji tahiyya da al'amuran kai, da kuma in ka zo cin abincin rana ba zaka zaki ba.
Na'am,
yana da muhimmanci ka dan koya ka ci shi ne kun ka tsallake. Na'am, ya ka ci shi yana da amfani.
Na'am,
amma duk sai da za a ci abinci muna sa a ci balance diet, a ci balance ya zama na ya kunshi komai. In ka daga za komai koya ake abinci kamar yanzu a rena tuwo da miya ko balance diet ne matsawar dai ba tuwon aka ci tsuntsa ba.
Na'am,
sai aka samu isasshen miya mai wadata kuma ta ji komai.
Na'am,
dan ne ta to inda an yi romo a boye, romo ba nan uza bane, romo na kowa ne, an tashi samu miya kuka romo ko dan man shanu kalkashin gado na kowa ne, dan zai darata abinci.
Na'am,
sannan kuma kin ga duk abin da zai martaba abincinka kamar gari zafi ba nama, in ka sai wakin ka ko mun kankanta shi ko a warakka ka sa a cikin dambu ko fata ko wani abu zai darata abincin.
Na'am,
to kin ga munan sai a dauka wa in ka dau wake ka dau shinkafa da doya wai ka darata abinci, dukkan su carbohydrate ne, shinkafa da taliya carbohydrate, amma wanda yace shinkafa da wake.
Na'am,
shinkafa da awara, shinkafa da dodo din nan plantain shi ne martaba abinci, ko to shi ne muke son jama'a su gane mu koya yake aka martaba din ko wanda ake ci a garau garau din an dai an jefa wake to an darata abinci.
Wayo Allah tuwo.
To da fatan Jamila kin ji romo dai na kowa ne.
Na kowa ne, ba na mai gida ba kawai.
To mecece tambayar mu ta yau?
To Usman, a rahotanni sun shaida cewa shugaban kasa mai jiran gado yayi watsi da jerin sunayen ministocin da ake so ya nada da ya samu daga gwamnonin jam'iyyar APC. Muna son mu ji ra'ayoyi masu saurare, shin ya kamata a ce gwamnoni ne za su ba da sunayen ministocin Najeriya ga gwamnatin tarayya ko kuwa?
To muna godiya Jamila, da fatan kuma masu sauraro kun ji dadin wannan shiri kuma kun amfana da darussan da ke ciki. Iyakacin shirin kenan, sai kuma gobe da warhaka in Allah ya mai kowa mai komai ya sake kai mu, za mu sake dawowa yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da kuma wanda ya ba da umarni ya hada mana kuma sauti, wato Tafera Girma Tafera, sai engineer mu ta yau Nashwan Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Assalamu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.